This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 12 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Yayin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi kan yadda matsalar karancin abinci ke ƙara kamari a Gaza, wani jirgin ruwa ɗauke da tan 200 na kayayyakin agaji ya taso daga ƙasar Cyprus a yau Talata don kai ɗauki a Gaza. Jami'an Rasha sun ce Ukraine ta harba wasu jirage mara matuƙa a yau Talata waɗanda suka kaikaici birnin Moscow da wasu yankunan yammacin ƙasar. Farfesoshi a Jami'ar Horon Likitoci ta Seoul a Koriya ta Kudu suna barazanar ajiye aikinsu idan har gwamnati ba ta shawo kan yajin aikin ma'aikatan lafiya ba nan da mako mai zuwa.
Kanan labarin kenan. Ganin yadda batun tsaro ke ƙara yi wa Najeriya ɗaurin goro, musamman yadda 'yan ta'adda ke shiga makarantu suna sace ɗalibai, ya sa masana ke ganin muddin ba a yi kamar ana yi ba, to kuwa sha'anin ilimi a arewacin ƙasar zai zama sai gani sai hange.
Ba yau aka fara wannan abin ba. Ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, a ce har yanzu babu wani hanya na tara da bayanin asiri da zai nuna wannan abu na iya faruwa. Ba matakai da aka ɗauka.
Haka zalika, mun ji ta bakin masanin shari'a kan abin da shari'a ke cewa game da irin 'yan ta'addan da jami'an tsaro kan kama, amma ba za ka taɓa ji ko ganin inda aka kai su gaban shari'a ba balle a hukunta da ma haƙƙin 'yan ƙasa da ke wuyan masu mulki.
Gwamnati babban aikinta shine tsaro da tsare rayukan jama'a da dukiyarsu.
Sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowane yammacin Talata, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muna kuma tafe da tasirin Ramadan, amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila a yau Talata sun ce sun kai wasu hare-haren sama da suka lalata wasu makamai da aka yi amfani da su wajen cillo rokoki 100 daga yankin Lebanon. Wannan rikici da ke faruwa akan iyakokin kasashen biyu ya sa kasashen duniya na cigaba da nuna damuwa kan yadda rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza yake ƙara yaduwa a sassan yankin. Isra'ila ta kuma ce ta kai wasu sabbin hare-hare a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, yayin da take ci gaba da yunkurowa kokarinta na ganin ta kawar da mayakan Hamas. Yayin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi kan yadda matsalar karancin abinci ke ƙara kamari a Gaza, wani jirgin ruwa ɗauke da tam 200 na kayayyakin agaji ya taso daga ƙasar Cyprus a yau Talata don kai ɗauki a Gaza. Jami'ai a Rasha sun ce Ukraine ta harba wasu jirage mara matuƙa a yau Talata waɗanda suka kaikaici birnin Moscow da wasu yankunan yammacin ƙasar. Andre Lechop, wanda shine gwamnan Oriol, ya ce ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa ya faɗa a wata tashar mai, lamarin da ya haddasa gobara, amma ya ce babu wanda ya ji rauni. Kazalika, ɗaya daga cikin jiragen ya faɗa a yankin Belgorod da ke da iyaka da Ukraine, lamarin da ya haddasa ɗaukewar wutar lantarki, a cewar gwamnan. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce dakarun tsaron sararin samaniyar Rasha sun lalata ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da ya nufi babban birnin ƙasar. Ya ƙara da cewa babu wanda ya ji rauni ko ɓarna da jirgin ya yi. Har ila yau, jami'ai a Tula da Kursk sun ba da rahoton lalata wasu daga cikin jiragen na Ukraine a yau Talata. Prime Minister Haiti Ariel Henry zai yi murabus daga muƙaminsa. Rahotanni sun ce zai sauka ne idan an kammala kafa gwamnatin riƙon ƙwarya da za ta gudanar da zaɓe a ƙasar mai fama da rikici. Shugaban ƙasar Guyana Irfan Ali ne ya sanar da hakan a Kingston, babban birnin Jamaica, inda shugabannin ƙungiyar ƙasashen yankin Caribbean da ake kira CARICOM suke tattaunawa kan rikicin da ya addabi ƙasar ta Haiti. Shugaba Ali shike shugabantar ƙungiyar ta CARICOM, wacce ake karɓar shugabancinta. Ƙungiyar ta sanar da kafa wata majalisa mai ɗauke da mambobi 7, 6 daga cikinsu suna wakiltar jam'iyyun siyasar ƙasar, sannan mutum na 7 yana wakiltar bangaren kamfanoni masu zaman kansu. Kazalika, an zaɓi wasu mutane 2 a gefe daga bangaren ƙungiyoyin fararen hula waɗanda ba su da damar kada ƙuri'a. Wannan majalisa ita za ta zaɓi sabon Prime Minister wanda zai share fagen gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta Haiti. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmudu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Ganin yadda batun tsaro ke ƙara yi wa Najeriya ɗaurin goro musamman a yankin arewacin ƙasar, inda 'yan bindiga kan shiga makarantu a duk sanda suka bushi iska su kwashe ɗalibai a makarantu. Yasa na tuntuɓi Professor Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke birnin Kebbi a Najeriya ta wayar tarho akan koya yake ganin makomar ilimi a yankin arewacin Najeriya, inda a nan ne ya fi fama da wannan matsala ta satar ɗalibai daga makarantu.
To, a taƙaice, wani babban koma baya ne ga harkan ba da ilimi tun ba ma na zamani ba a nan na arewa. Ba ma na abin da tun da har makarantun nin Islamiyya an je an kwashi yaran nan, ba koma baya ba ne ƙarami. Na mun ce mun faɗa akwai sanarwa da na sawa hannu na ƙungiyar tattuban juna na arewa, wadda na nuna in ba rashin malamai, rashin kayan aiki, rashin wurin zama da sauransu duk abubuwa ne da ana iya lallabawa da su. Amma a zo a sake a kwashe ɗaliban nan a tafi da su wani babban koma baya ne da ya fi duk wani matsala, da ya fi duk wani ƙalubale na yaɗa ilimi tun ba ma na 'yan mata ba. Wato, abu ne da ya kamata a tashi haikan a tabbatar masa. Irin haka na faruwa zai wuya a ƙarfafa wa wasu iyaye zuciya su kai ɗiyansu makaranta. Abu ne da ya kamata a fito a yi yaƙi da shi haikan. Babban koma baya ne wannan, babu shakka a wannan. Ya fi kowane irin koma baya da mutum zai tsammani ga harkan yaɗa ilimi a arewacin Najeriya.
Na'am. Ana ganin cewa mutane sukan dasa ayoyin tambaya daban-daban akan yadda wannan al'amari ke faruwa na ɗiban yara daga makarantu. Misali, na baya-bayan nan wanda aka ɗibi yaran nan su 287 daga makaranta ta gwamnati ta primary da secondary da ke yankin Kuriga a ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna, wanda ana ganin abu ne da aka yi da ranar Allah ƙiri-ƙiri, kuma yaran nan an nuna a ƙasa aka kaɗa su, ba a mota ba, ba a jirgin sama ba. Amma ake tunanin kuma a ci gaba da ake da shi na irin wannan zamani, da ƙarfin da Najeriya take da shi, da girmanta, da arzikinta, a ce ba a samu wani alama na sani daga ɗaukakin jami'an tsaron da Najeriya take da su ba na ganin hango wannan al'amari faruwarsa, ko kuma a bayan awoyi ko da 24 da faruwarsa a ce an iya bin sawu an ceto yaran nan. Ba wane irin rauni ne ko kuma a tunanin irin naku na ma'abuta ilimi kake ganin yake faruwa ne akan wannan al'amari?
Wato, a takaice, abu ne da duk yadda kika faɗa abu ne mai ɗaurewa mutane kai. Yadda za a zo, ba yau aka fara wannan abin ba, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, a ce har yanzu babu wani hanya na tara da bayanin asiri da zai nuna wannan abu na iya faruwa. Ba matakai da aka ɗauka, duk abin da aka ce za a yi, za a kawo wasu runduna ne musamman na kare makarantun ni, ba a yi ba. A ce mutanen nan sun tashi sun tafi, ba a yi ba. Yaro ɗaya daga cikin yaran nan da suka gudu ya ce ya sun je wani daji suka samu ya ga inda zai iya boyewa don wandonsa yana daidai da yanayin wajen, ya samu ya gudu ya zo ya ce haka aka tafi da su kaman shanu. Kuma suna ganin jiragen sama a sama, suna ganin jiragen sama da suka ɗauka na soja ne. Duk dai a ce ba a gansu ba, gaskiya abin nan na sha mana kai, muna mamakin yadda haka zai faru. Wannan ko sakaci ne, ko wani na yi abu da gangan, ko wani abu babban abin, gaskiya ba mu iya bada bayani. Abu ne da bai kamata a ce ya faru ba, kamar yadda na ce ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba, an sha yin wannan abin. An can farko Chibok, an je an yi a Kankara, an yi a birnin Yawuri, an yi a Gusau, an yi wannan, kuma a ce har yanzu a ci gaba da wannan. Akwai babban sakaci ko wajen jami'an tsaro ko masu tara bayani, ko kuma dai in ma haka ne, wato gwamnatin tarayya bata ma da sha'awan ta sa baki a bar wannan abin a dakile shi, a sa a kwantar wa mutane hankali. Abin duk yadda mutum ya duba abu ne mai zabban mamaki.
Professor Tukur Muhammad Baba kenan na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi a Najeriya, a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mamuru ya shigo da cigaban labaran duniya.
Mutane biyu sun mutu a tsibirin Hokkaido a can kuryar arewacin Japan bayan da dusar kankara ta rufto musu yayin da suke tseren kankara a cewar rahotanni. Bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira Yote, kuma 'yan kasar New Zealand ne a cewar jaridar New Zealand Herald. Dusar kankarar ta rubto wa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankarar a cewar kafar yada labarai ta Kyodo da ke Japan. Mutum na uku da lamarin ya ritsa da shi ya tsira, amma kuma ya ji rauni a kafadarsa a cewar rahotanni. Manyan likitoci a Koriya ta Kudu na shirin bin sahun kananan likitoci wajen shiga yajin aiki a mako mai zuwa, idan har gwamnati ba ta shawo kan takaddamar da ta kai ga yajin aikin kananan likitocin ba. Likitoci masu sanin makamar aiki a ƙasar ta Koriya ta Kudu sun kwashe makonni uku suna yajin aiki domin nuna adawa da wani shiri da gwamnati ke kokarin aiwatarwa na ƙara yawan guraben karatun likitoci ga ɗaliban da ke kokarin koyon aikin likitanci a ƙasar. Ƙarshen labaran duniya kenan.
Madalla har yanzu dai muna nan, wato labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro, wannan karan akan bangaren da ya shafi shari'a, ma'ana wanzar da hukunci, inda na zanta da malami kuma masani a fannin shari'a Professor Muhammad Bello Magaji na Jami'ar Amurka a Najeriya dake jihar Yola a Adamawa, wato dake Yola a jihar Adamawa. Nan kuma na tawara ne da yi masa wannan tambaya kamar haka. Rashin hukunta 'yan ta'addan nan ne da ba a yi yasa al'amarin nan ya ki cinyewa, duk kuwa da kudin da gwamnati take cewa tana kashewa bangaren tsaro, saboda jama'a suna ganin zaka ga da dama an nuno cewa ga 'yan ta'addan nan an kama su misali, amma ba zaka taba ganin wata kotu da aka kai su aka yi musu shari'a ba, balle a yanke musu hukunci, balle a yi irin abin da Hausa yake cewa a tauna tsako a yata ji tsoro. Baka jin wani lamari irin wannan?
Kwarai da gaske, a matsayin mu na masana fannin shari'a, gaskiya muna mu ma kanmu muna jin abubuwan da ke faruwa game da aikin ta'adda ke ƙara haɓaɓɓaka, gaskiya babu daɗi. To kuma kamar yadda kika ce, wato in ka zo kan fannin kundin tsarin mulki ya nuna cewa gwamnati babban aikinta shine tsaro da tsare rayukan jama'a da dukiyansu, wannan yana tsayayyen doka ne a cikin kundin tsarin mulki. To sai ya kasance gwamnati kanta kamar abin ya gagare ta. To kuma gagaran nan abin da ya yi ya gagare ta saboda dokokin da muke da su ne. In kika lura da cewa yanzu kamar in an kama mutum kan dokan kidnapping din nan da abduction da ake yi, to step abubuwan da za a bi har a hukunta mutum har kowa ya ga an hukunta shi nan ne abin, saboda shi tsarin mulki din ya ce in aka kama ka da doka dole ne a baka kariya, kai ma ka dauko lauyanka ai kariya, kuma duk wanda ke zarginka da cewa kayi wannan aikin dole sai yayi abin da muke kira wai proof beyond reasonable doubt, cewa ba wani shakka akan abu. To ya kai ga lokacin da cewa ke kowa ya aka kama kan wannan abu zai dauki lauya aje a dauki lokaci binciken, kuma su yan sandan wani lokaci binciken da suke yi ba a yin kwararren bincike da zai nuna kamar da kamar ku da kuke cin America ko Ingila, ai kuna ganin yadda yan sanda suke professionally su yi bincike, yadda in ma ka zo kai kanka kai ka san baka da wani hujja, baka da wani kariya a doka.
Professor Bello Muhammad Magaji kenan na Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa a tattaunawarmu da shi ta wayar tarho. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekarar, wasu 'yan Najeriya na ci gaba da koka kan tsadar kayan masarufi, da suka yi kira da gwamnatin kasar ta duba halin da suke ciki tare da ɗaukan mataki. Kada na ja ku da nisa, bari na miƙa ragamar shirin ga wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na wannan mako zai karkata ne ta bangaren kayayyakin masarufi, lamarin da ke nema ya gagari kundila a daidai wannan lokaci na watan Ramadan. Janye tallafi na man fetur da kuma faduwar darajar naira ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi a tarayyar Najeriya, abinda ke sa masu karamin karfi kaza samun abinci na ciyar da iyalansu sau uku a rana. To koya 'yan Najeriya, musamman ma dai al'umma musulmi, za su tunkari wannan matsala a daidai wannan wata na Ramadan, lokacin da kuma ake saye da sayarwa, musamman ma dai na cimaka. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda al'amarin ka rasa mata ina mutum zai kama. Abin da gaskiya Litinin misali naira 10. In Allah ya da kafin Litinin da za ta zagayo, zaga zama naira 20 ko a ce 15. Kwanakin baya na siya indomie 11,000. Wallahi to my surprise na koma the following week zan siya, saboda mutum ya ajiye kafin abubuwa su kankama, aka ce min 18,000. Sai a kaga sati tsakani kuɗi ya karu. To alal misal, mu ma'aikatan gwamnati da kuɗin nan ba ƙara maka akai ba, ka riga ka ga budgetin abin da aka siya, ka je yau wannan ya karu, ka je to la ilahi ba a san mu ci abinci ne, ka rasa ina matsalar take. Attaruhu wannan kirgashi suke yanzu kafin baka a taruhun naira 50 da yanzu wallahi shine 500. To an baka ba naman, ba kifin, ka ci barka dan sa barkono ka dan ji dama-dama, shi ma ya tsefe. Don ne mutum zai ci? Ga yanayin rayuwar gaba daya, abin zai da mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mana dauki kwai wancan shekara, zan tuna na sai shi 300 ta azumi, jiya nan 300 haka na sai kwana. Kuma wato abin sai i baka mamaki, kai ka ringa mamaki, a'a kan ka je shago ka gajiye sai a ban kayan masarufin nan, kai fushi ka ce ma baka siya ba, goban ka dawo zai karin to gara ma ka siya a yau din da ka tadda shi haka. Mai karamin albashi ka dauki albashin ka kasi kayan abinci, to da me za ka yi kudin mota zuwa gurin aikin nan? Ya kamata gwamnati ta duba. Allah ubangiji ya fi mu da azumi lafiya, mu gama lafiya.
Shi kuwa bangaren sa wannan malami cewa yi halin da farashin kayayyakin masarufi ya shiga a Najeriya abu ne mai daga hankali.
Wannan tambaya da kai ma kan kayan masarufi, kayan abinci da sauransu, gaskiya abu ne mai matukar daga hankali a wannan karni da ake ciki. Wallahi yana daga hankali, ga kuma yanayi, ga kuma lokaci, Allah ya kai mu na lokacin ibada. Mutane kuma ba sa duba, su tausaya, su duba Allah cikin lamarin. Duk da akwai laifin gwamnati, akwai laifin mu kanmu 'yan kasuwa daga cikin wannan lamari. Me laifin gwamnati? Wannan rashin price control da ake ciki. Su kuma 'yan kasuwa mu ba sa duba Allah, da an ce dala ya tashi sai ka ce kuɗin ƙasa. Abinci suna da kayan abincin masu tuwa jirgi sai su ƙara musu kuɗi. Yanzu wallahi in ka je ka siya shinkafa yau, ba wai shinkafa kaɗai ba, da yake shinkafar da aka fice da talakar mai kuɗi, shinkafa riga zama abincin kowa. Kana zuwa ƙara koma kasuwa ka so, sai ka zabin ya ɗaga ma hankali. Yau ka siya kwano 1,500 misali, kana koma gobe sai a ce 2,000. Da ka kuskure ka koma jibi sai a ce 2,500-3,000. To me ranan irin wannan? Kwan fiye wata ka duba ka gano ake siya guda ɗaya naira 20 fiye wata. Wannan ruwa a ƙasar mu Najeriya gagara. Idan ka je siyan dankali yau, kana siyan shi 1,000 ka koma gobe sai a ce 1,500. Kaga dole akwai kalubale. Wannan abin ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan lamari. Gwamnati za ta duba, ta tausaya, ta tarsasa, kuma ta tilasta. Idan gwamnati ta yi kokari ta ji price control, yanzu ka duba ƙasar irin Niger, shugaban ƙasar su ana ganin sun kasa, sun kasa. Kan magana yanzu nan yanayi na abinci da tsadar rayuwa, ta ka price control ga abin an fara samun sayi da akai. Amma ya kamata gwamnati ta tausaya, ta yi wani abu akai. Wallahi ba abin da za ka taɓa a Najeriya yanzu nan, in ka taɓa shi yau, an jima ka koma ko gobe, sai ka ji bambancin rayuwa. Kaga akwai kalubale. Ga mutane albashin da ake basu ba isan sai ke ba. Albashin nan da ake barwa tun a baya shi ake ba har yanzu. Ga abin nan kan abinci nan ka su wajen su uku zuwa su hudu. Kaga dole akwai kalubale a cikin wannan rayuwa. Dan kasuwan ma ya kare, saboda me za ka siya ka sayar za ka ci riba? Sai masu zalunci wanda suke dora abubuwa wanda ba sa duba Allah. Wannan kuma ba riba bane. Gwara mutum mu tausaya kanmu. Gwamnati ta shiga cikin lamarin da ta tausaya, mu ma mu tausaya kanmu. Ai wani ba kan wannan, ga azumi, ga yanayi na rayuwa. Gwamnati ta duba, ta tausaya, ta shiga wannan lamari, ta yi wani ba kan wannan lamari. Saboda ba abin da yake kalubale yanzu a kasar nan namu na Najeriya da ya wuce kayan abinci. Shi ne babban tashin hankali. Kayan abin abinci, duk kasar da ake zaune lafiya kace abinci yana wahala, to akwai tashin hankali a ciki.
Cewa bangaren sa wannan malami ce ai akwai buƙatar ci gaba da gudanar da addu'a, tare kuma daga nan gwamnati ta dauki mataki na lura da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin kasar daban-daban.
A zahirin gaskiya magana farashi na kayayyaki abin sai dai mai ci gaba da addu'a, domin abin da ka sai shi yau dan ka koma kasuwa kudin sai ya ƙara, babu wani abu da yake takamaiman farashi a nan kasar a yanzu. Zaka iya sayan abu ma a yanzu nan da safe in ka koma da yamma kuma price ya karu. Duk duniya ne ba sai inda ake irin wanda ba sai a nan kasar ba. Kasar ba control price. Yanzu nawa ne ake sayar da Indomie a baya-bayan nan, katan din Indomie. Abin tun iya 2000, yanzu Indomie abin da na sai ta genera 10,000 katan da. Duk abin da ka sai na harkar masarufi, na harkar rayuwa yau da kullum in ka sai shi yau in ka koma ya karu. Kullun haka ake sama a nan kasar. Yanzu bottle water nawa ake sai da bottle water ana naira 50 da, amma yanzu naira 200 ne bottle water. Idan ka tafi Saudiya nan da shekara 10 duk wanda yake da Saudiya san nawa ake sai da bottle water a Saudiya. Real ɗaya ne. In ka koma mai zaka sai shi. Duk abin da ka sai zaka sai shi a Dubai, a India, a China, duk abin da ka sai shi dije kudin kasar abin da ka sai shi shekara 2 shekara 3 in koma haka kudin yake ba abin da ya karu. Amma banda Nigeria duk abin da mutun ya sai yau ne kuma gobe ba haka da same shi ba. Ya kara kudi. Gwamnati ba ta duba al'amarin ƴan kasuwa, ake duba price nawa ya kamata a sai da kaya, ya suke sai da ba a yin wannan abin kawai ana zaune haka da ka. Kowa yanda yake da maka sai da kaya. Ba control price. To zai kasa a ci gaba. In kasa suna cikin wahala. Yanzu nan na je sayan abu ni da wani mutum muka gamu da shi a gurin masu sayar da kayayyakin shinkafa, sai yake gaya min cewa shi a yanzu abin da yake sayan abinci in je gurin aikin sa da yana sayan abincin naira 200 za a bar shinkafa da nama idan ya fita for breakfast da safe, da yamma ma da rana zai saya 200 na 200 nama naira 300 yace albashin sa naira 30,000 ne. Yanzu abin da yake magana idan ya je zai saya wannan shinkafar sai ya saya naira 500 sai an bashi nama guda 300 yace kuma baya koshi 2 times yake ci yace 2,600 an kai times 30 nawa ne kudin kaga kudin har ya riga ya haure albashin sa a ce har yanzu ana albashin naira 30,000 kamfanin nika su kuma kamfanin nika da ake masa aiki da ƴan kasa suke masa aiki sai iya ƙara kudi duk sati wani duk wata da duk wata bai san ƙara kudi amma ba su iya ƙarawa ma'aikatan su kudi ba. Gwamnati kawai ta kyale ba ta ma san me ake a irin wannan layin ba ma ko harkar turan da sai kawo mana kayayyaki kasan nan an ka kada abin da suka dama suka sayar an kai masa magana suka magana cewa sun biya kiliyarin kudi sun biya haraji da yawa abin da suka dama sa kayan nan wani kaya ma in ka harkar textile ma an kai gace da kayan da su biyo shi a container daya a ce da kusan container uku saboda kawai kasa ce kawai an bar kowa yana abin da ya dama to sai dan kasa ce wannan shugabanni ba sa shiga cikin al'amuran talakawan su an bar kasa kawai kowa yana abin da ya dama ƴan kasa suna ga ma'aikata kowa yana abin da ya dama.
Rayuwar wasu ƴan Najeriya kenan game da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma dai a wannan lokaci da aka shiga na watan Ramadan, to koya farashin kayayyakin masarufin yake yanzu haka a akasarin kasuwannin birnin Lagos? Tambayar kenan da naiwa Abdullahi Malami, daya daga cikin ƴan kasuwa da ke harkokinsa a kasuwar Maltuwa da ke birnin Lagos, inda ya fara da bayyana mini farashin kayayyakin masarufin kamar da yake a kasuwar ta su.
Farashin kaya na wannan sati sakamakon shigowar watan Ramadana, kwandon tumatir babba naira 25,000, solan taruhu naira 55,000, buhun masara naira 68,000, buhun gero naira 65,000, dankalin turawa naira 90,000, babban buhu mai kilo 100, albasa babban buhu mai kilo 120 naira 40,000, citta solo naira 83,000, tafarnuwa solo naira 83,000, yar kofa shinkafa foreign 50 kilo naira 83,000, buhun shinkafa 50 kilo yar Hausa naira 70,000, dankalin Hausa naira 50,000, babban buhu doya kwariya naira 300,000. Abdullahi Malami daga International Market Maltuwa Lagos.
Azumin na bana ya sha bamban da na shekarun baya sabili da tsadar rayuwa, anani kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin damu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin da kuma Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla masu sauraron mu, albarkacin wannan wata na Ramadan ga tasirin Ramadan.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil mayamin wal wafa. Amma ba'd, nine dan uwanku Dr. Salih Uthman Salahuddin Jaffa, nina karantarwa ne a College of Islamic Studies wanda ke unguwar Madina nan Accra, kuma ina bada sallah a masallatai musamman ma masallacin Malam Musa wanda ke kusa da unguwar Alaska a nan Nima. Tasirin azumi akan matasa shine da farko dai azumi mafi muhimmancin abu shine tsoron Allah, don Allah da kanshi yayi alkawalin cewa azumi nashi ne shi ya daukan mu kanshi nauyin bada ladan azumi. Kuma azumi yana kenan, azumi yana jaddada tsoron Allah, yana kuma koya mana tausayi, don wani in ba domin azumi ba bai san yunwa ba. Kuma da yake abin ya danganci ƴan samari, ƴan matasa ne, maza da mata, to azumi yana koya mana to rashin biye wa sha'awa, tunda azumi ba rashin ci da sha kawai bane, mu tsare mutun ya kama kai game da biye wa sha'awan shi. Kenan daga nan bayan watan azumi ya wuce, abinda mutun ya koya na wurin tsare sha'awa, kama kai da tausayi da tsoron Allah, kaga wannan abu al'adu da dabi'u kyawawa da muka koya cikin watan azumi, musamman ma ga ɗan samari matasa wanda jini na da zafi, sha'awa na da ƙarfi, an koya kenan kuma an ci gaba da shi. Tsoron Allah, tausayi da kuma rike kai, kama kai, wanda kuke cewa a turance self control, mutum ya koya cikin azumi, dama mutum ya san shi, amma azumi na bari ya ƙara jaddada su, daga nan bayan azumi mutum ya ci gaba da shi kenan. A takaice dai abinda azumi ke koyawa matasa kenan. Hadha, wassalamu alaikum wa shukran, wassalamu alaikum.
To malla, Allah ya saka da alkhairi masu sauraro, anan muka zo ga gaba ta karshe, wato labarai a takaice.
Dakarun Isra'ila yau Talata sun ce sun kai wasu hare-haren sama da suka lalata wasu makamai da aka yi amfani da su wajen cillo rokoki 100 daga yankin Lebanon. Wannan rikici da ke faruwa akan iyakokin kasashen biyu ya sa kasashen duniya na cigaba da nuna damuwa kan yadda rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza yake ƙara yaduwa a sassan yankin. Isra'ila ta kuma ce ta kai wasu sabbin hare-hare a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, yayin da take ci gaba da yunkurowa kokarinta na ganin ta kawar da mayakan Hamas. Jami'ai a Rasha sun ce Ukraine ta harba wasu jirage mara matuka a yau Talata waɗanda suka kaikaici birnin Moscow da wasu yankunan yammacin ƙasar. Andrei Leshov, wanda shi ne gwamnan Oriol, ya ce ɗaya daga cikin jiragen mara matuka ya faɗa a wata tashar mai, lamarin da ya haddasa gobara, amma ya ce babu wanda ya ji rauni. Kazalika ɗaya daga cikin jiragen ya fada a yankin Belgorod da ke da iyaka da Ukraine, lamarin da ya haddasa ɗaukewar wutar lantarki, a cewar gwamnan. Prime Minister Haiti Ariel Henry zai yi murabus daga mukaminsa. Rahotanni sun ce zai sauka ne idan an kammala kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta gudanar da zaɓe a ƙasar mai fama da rikici. Shugaban ƙasar Guyana Irfan Ali ne ya sanar da hakan a Kingston, babban birnin Jamaica, inda shugabannin kungiyar kasashen yankin Caribbea da ake kira CARICOM suke tattaunawa kan rikicin da ya addabi kasar ta Haiti. Shugaba Ali shike shugabantar kungiyar ta CARICOM, wacce ake karɓar shugabancin ta. Kungiyar ta sanar da kafa wata majalisa mai dauke da mambobi 7, 6 daga cikin su suna wakiltar jami'an siyasar kasar, sannan mutum na 7 yana wakiltar bangaren kamfanoni masu zaman kansu. Mutane biyu sun mutu a tsibirin Hokkaido a can kuryar arewacin Japan, bayan da dusar kankara ta rufto musu yayin da suke tseren kankara, a cewar rahotanni. Bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira Yote, kuma 'yan kasar New Zealand ne, a cewar jaridar New Zealand Herald. Dusar kankara ta rufto wa mutane 3 ne cikin wani gungun mutum 6 da ke tseren dusar kankara, a cewar kafar yada labarai ta Kyodo da ke Japan. Mutum na 3 da lamarin ya ritsa da shi ya tsira, amma kuma ya ji rauni a kafadarsa, a cewar rahotanni.
To masu roba ke ɗaya kuma nan ne muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya ne, je kamar da Chadi, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yanzu Jumbi Hamza. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai an jima ku.